بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول المصنف رحمه الله: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومهدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وروى عنه مولاه السفينة أنه قال: الخلافة 30 سنة ثم تسير ملكا، فكان آخر 30 حين سلم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما الأمر إلى معاوية، وكان معاوية أول الملوك، وفيه ملك ورحمة، كما روي في الحديث: ستكون خلافة نبوة ثم يكون ملك ورحمة ثم يكون ملك وجبرية ثم يكون ملك عضول. وقد ثبت عن أمير المؤمنين:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إنقواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina, a yau 21 ga watan Safar, hijira ta 1432, wanda kuma ya zo daidai da 25 ga watan 1 miladiya ta 2011. A wannan majalisi mai tarin albarka na bughyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq, majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala ya rubuta wa mutanen iraki, musamman yan shi'a mazauna kasar, wanda wannan shine darasin mu na 19, a kuma jerin gwanan darussan mu a wannan masallaci, wannan shine darasin mu na 133. Muna kan hadisin Al-Irbad ibn Sariya, hadisin Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi wa sahabbansa huduba da ta ratsa zukatansu, har ma suke tsammanin ko huduba ce ta mai ban kwana, suka rika hawaye suna kuka, suka nemi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya yi musu wasiyar ban kwana. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi musu bayani, a cikin bayanansa yake cewa: man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira, wanda duk ya rayu daga cikinku bayana to zai ga sabani mai yawa. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina al-mahdiyina, na hore ku da rike sunnata da sunnar khalifofi shiryayyu ababan shiryarwa, min ba'di a bayana, addu alaiha bin nawajizi, ku cije waɗannan sunnoni da fiƙoƙinku, wa iyyakum wa muhdathatil umuri, kuma a hirɗinku ina jan kunnuwanku dangane da fararin al'amura, fa inna kulla bid'atin dalala, dukkan wata bid'a bata ce. Satin da ya gabata mun fara bayani akan wannan hadisi, wanda hadisi ne babba, hadisi ne mai matukar muhimmanci, domin hadisi ne da yake nuna gaskiyar annabtar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, domin yana cikin hadisan da suke nuna mu'jizar sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ya ba da labarin wani abu kafin ya wakana, kuma ya zo ya wakana. Ya ba da labarin bayyanar bid'o'i bayan ya bar duniya, sannan kuma bid'o'in suka wakana. sannan a cikin hadisin ya nuna bid'o'in za su wakana ko za su fara faruwa, za su fara bayyana cikin al'umma tun lokacin wasu daga cikin sahabbai waɗanda Allah ya musu tsawon rai, kuma haka ta faru. Wasu daga cikin sahabbai musamman waɗanda suke matasa lokacin rayuwar Maiki sallallahu alaihi wasallama, daga baya da suka yi tsawon rai suka ga bayyanar wasu daga cikin bid'o'i. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin wannan hadisi ya faɗa mana abin da zai zama mana wato magani ko zai zama mana rigakafi daga aukawa cikin irin waɗannan bid'o'i, wanda shi ne riƙon sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sunnar sahabbansa, musamman khalifofi guda huɗu nan shiryayyu waɗanda Allah ya shiryar da su suka kasance akan tafarkin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama har suka bar duniya. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi gargaɗi da a ƙaurace wa bid'a a nisance ta, kuma sannan ya sanya wata ƙa'ida, ƙa'ida da take gamammiya ce, haɗaɗɗiya ce, wanda ƙarƙashinta bid'o'i duk za su shiga ciki wanda suke da alaƙa da dangantaka da addini. Ita ce ƙa'idar kullu bid'atin dalala, dukkan wata bid'a ɓata ce. Satin da ya wuce mun faɗi abin da ake nufi da bid'a, sannan kuma mun yi bayanin cewa bid'a akwai bid'a shar'iyya, akwai bid'a lugawiyya, akwai bid'a da take ta shari'a ce, akwai kuma kalmar bid'a a harshen Larabci wanda ba ita ce ake nufi a wannan hadisi ba. A wannan hadisi ana nufin bid'a ta shari'a, ma'ana bid'ar da aka jingina ta da addini, kagaggen abu, fararren abu wanda aka yi masa alaka da addini, alhalin ba shi da gurbi, ba shi da muhalli a cikin addini, ba shi da muhalli a cikin littafin Allah, ba shi da shi a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama, haka nan ba shi da muhalli a cikin ayyukan khalifofi shiryayyu, abinda sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba su san da zamansa ba. To duk abinda aka kiro, aka kirkiro shi, aka raba shi da addini, wannan ana kiran shi bid'a, kuma bid'a shar'iyya. Da wannan yaran ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake magana a wannan hadisi. Amma dukkan wasu bid'o'i na rayuwa, ma'ana kirkirarrun abubuwa, fararrun abubuwa, sababbin kere-kere na rayuwa wanda ba su da alaka da kusantar Allah, waɗanda ba a riƙe su a matsayin ibada ba, abubuwa ne da ɗan adam Ubangiji ya hore masa yake cin moriyarsu, to wannan ana kallon su ne kawai ta fuskar shin ba su kunshi wani abu ba da ya ci karo da shari'a. In abin ya kunshi wani abu da zai rushe wata doka ta shari'a, wata doka ta addini, to sai a ce abin bai halatta ba saboda wannan karo da ya yi da shari'a. Idan kuma bai ci karo da wani abu na addini ba, to yana cikin abubuwan da Allah ya hore wa ɗan adam. Sayyidina Umar ya yi amfani da kalmar bid'a, amma a ma'anarta ta harshe, ma'anarta ta luga ba, a ma'anarta ta shari'a ba. Ya yi amfani da kalmar bid'a, amma a ma'ana ta harshe, ba a ma'ana ta shari'a ba. Haka nan banda shi wasu daga cikin sahabbai sun yi amfani da wannan kalma, amma ba suna nufin bid'a ta shari'a ba. Ba yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce da su ku nisanci bid'a, sannan kuma su ɗaure wa bid'a gindi, ba zai yiwu ba. Sun fi kowa yin da'a da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa Ibn Rajab Al-Hanbali a cikin littafin sa Jami'ul Ulum wal Hikam karkashin sharhin wannan hadisi yake cewa wa amma ma waqa'a fi kalami salafi min istihsani ba'd al-bid'i fa innama zalika fil bid'i al-lughawiyya. Da abinda ya faru ko aka ganshi a cikin maganar magabata wanda yake nuna kyautata wasu bid'o'i, wato yaban wasu bid'o'i, malam yace fa innama zalika fil bid'i al-lughawiyya, wannan bid'a ta lugaye suke magana, wato a harshen Larabci, ba wai suna nufin bid'a ta addini ba, la shar'iyya ce, ba bid'a ta shari'a ba. Yace fa min zalika qawlu Umar, daga ciki akwai magana sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yarda yayin da ya tattara mutane a bayan Ubay ibn Ka'ab su yi sallar tarawihi bayan limami guda daya a cikin masallaci ya fita ya bar su suna salla kamar yanda ya tsara musu sai ya ce ni'matil bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a wasu daga cikin yan bid'a masu son ayi bid'a addini waɗanda suke so a rika shigo da sababbin al'amura da sunan addini a cikinsa sun makalkale ma wannan magana ta sayyidina Umar suka ce wannan yana nuna cewa a addini akwai bid'a sabuwa akwai bid'a mai kyau akwai bid'a hasana suka ce gashi sayyidina Umar ya ce ni'matil bid'atu hadhihi kenan sayyidina Umar ya yadda akwai bid'a hasana sun manta da cewa sallar tarawihi ba bid'a bace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sallace ta bal shari'a ta sanya rada gwaggwaba ga wanda zai sallar tarawihi ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda dai yayi qiyamu ramadan shine sallar tarawihi din yana mai imani da shari'ancin wannan sannan kuma yana neman lada to za a gafarta masa abinda ya gabata na laifukansa annabi sallallahu alaihi wasallama har ila yake cewa duk wanda ya tsaya tare da liman har liman yayi sallama wato ya gama sallarsa to za a rubuta masa qiyamul layl na dare na daren gaba daya man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl kulli wanda duk ya tsaya tare da liman har liman ya gama sallar to za a rubuta masa ladan qiyamul layl gaba daya to kaga waɗannan nassoshi ne da suke nuna cewa akwai ita karan kanta sallar tarawihi ba wani abu ne sabo shari'a ta yi umarni da shi kuma ta faɗaitar a kansa baya ga wannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fito tare da sahabbansa sun sallaci wannan sallah ya fito a rana ta farko suka bi shi sallar tarawihi qiyamul layl a rana ta biyu ma ya fito suka yi sallah a bayansa haka nan a rana ta uku ya fito ya ja su wannan sallar a rana ta hudu suka taru suka cika masallaci sai ki fitowa suka yi tsanan sukurniya da gyaran miliya wai ko ya ji cewa an haɗu fa an taru fa sai ya ki fitowa shine kashe gari yake cewa motsinku bai buya da gare ni ba jiya wato ina jin motsinku to sai dai na kina fito ne domin gudun kada a farlanta muku domin abin ya dore akan haka babu mamaki shari'a ta ga cewa to mutanen nan na sha'awar sallar nan kawai bari a ce wajibi ce annabi kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya san raunin da zai auka wa al'ummarsa idan su waɗannan suna da kazar-kazar suna da nishadi to yau da gobe za a samu mutane ire-iren mu a yanzu da babu da wannan nishadi irin nasu to in ta zama wajibi a ce in Ramadan ya kama to salloli sun karu bayan salloli biyar kuma akwai qiyamu Ramadan dole ne ka tashi kai kamar yadda ya zama dole kai salloli guda biyar to babu shakka za a samu masu gajiyawa masu katawa da yawa a cikin al'umma kuma wannan zai iya zama matsala ga addinin su ya zama matsala su zama musu matsala a gurin Ubangiji to annabi kuma rahama ce ga al'umma duk abin da zai tsanantawa al'ummarsa to annabi sallallahu alaihi wasallama yana masa girma kamar da Allah ya ce azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahal da ku ya ji gata ku to yana da girma a gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya ce wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la anittum ku sani cewa a cikin ku akwai manzo sallallahu alaihi wasallama da zai muku biyayya cikin abubuwa da dama to da kun ji gata da kun wahala haka duk abin da zai tsananta wa al'umma annabi baya san shi لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة بعد أن كده أن تاوى الأمة تاوى لا تأم والجيس لأسواكي تارد قوة صلاة to dan kada ya zamana annabi ya bada umarnin da ya zama wajibi ga dukkan wanda zai alwala ko ya gama alwala zai tada sallah yayi aswaki to da wannan ya zama wajibi akan mu kuma da ya zama wahala dan mutane za su jiga ta za su wahala kari akan abinda ubangiji ya shar'anta musu don haka annabi sallallahu alaihi wasallama duk abinda ya zan akwai wahala a ciki yana kokarin guje masa kamar yanda ya tabbata a cikin hadisi sahihi ma khayyara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baina amrayni illa ikhtara aitharahuma ma lam yakun isma babu sanda aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallama zabi tsakanin abubuwa guda biyu face ya zabi abinda yafi sauki matukar bai zama laifi ba haka duk abinda aka ce ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kan zabi wanda yafi sauki din domin al'ummata ta yi addini cikin kwanciyar hankali ba tare da wahala ba kuma al'ummata ta samu tsira kada ta yi sakaci wajen aiwatar da wani abu na umarnin Allah ta halaka don haka sai yake fitowa a dare na hudu yake da safe kuma sai yake gaya musu sababin da ya hana shi fitowa ba dan yin sallar an soke ta ba bai ce musu an soke yin sallar ba ba kuma dan yin ta cikin jam'i laifi bane a'a yace na ki fitowa ne inni khashitu an yufrada alaikum ko tufrada alaikum naji tsoran kada a farlanta muku bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya sayyidina abubakar shi ma ya zo yayi khalifancin sa ya bar duniya shekara 2 da wata 3 ya bar duniya sayyidina umar da ya karba ya ga mutane kowa yana yin sallar afradan kowa shi kadai yake yi wanda yazo yi wanda ya dan dade wanda ya kadan wani ma ba zai yi ba sai yake ganin to dan me ba zai dawo a hada su a bayan limami daya ya ja su ba sai kira Ubay ibn Ka'ab daya daga cikin makaranta alqur'ani mahaddata wanda suka samu shaidar haddar alqur'ani da sanin sa ba daga wata makaranta ta bil adama ba a daga min fawqi sab'i samawat da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi yace an umarce ne in umarce ka ka karanta min alqur'ani yace asammani ya rasulullah Allah ya kira suna na yace ubayyu akace yace ubayyu sai ya fashe da kuka wato kaga wannan yana nuna ka ci sunan ka ma a bakin wanda kake so wato ba karamin jin dadi bane wato wanda kake son shi ka jena kiran sunan ka alama ce ta soyayya to jin cewa ai Allah ya ce ubayi ai ya san Allah ya san da shi ba wanda da yake tantama ba ko baya tantaman kasancewa manzo Allah mai gaskiya ne ba zai ga masa abin da ba haka ba duk baya wannan tantamar kawai so yake dai ya kara tabbatarwa da cewa an ce ubayyu ba cewa aka yi ka kira wani sahabinka ya yi karatu ba ya ga cewa baraya ya bawa ubayyu wannan alfarmar ya ce an kira aka ce ubayyu aka ce an ce ubayyu sai fashe da kuka saboda murna to shi wannan ubayyu ibn Ka'ab shi ne wanda sayyidina Umar ya kirawo shi ya ce to ka riƙa jan su sallah to ya fita bayan ya sa shi ya fita ya basu a haka suna sallah a bayan Ubay ibn Ka'ab shi ne yace ni'matul bid'atu hadhihi to kaga anan ko dai ka dauka ana nufin bid'a shar'iyya wato sayyidina Umar ya kirkiro wani abu sabo gal wanda babu shi addini ya tusa shi cikin addini to in kai haka zaka samu matsala don abin ba sabo bane ko ka ce a'a yin sallar a masallaci ita ce bid'a sai kaga cewa ato manzo Allah ina ya sallaci ta da sahabbansa a gidansa akan titi a masallaci to kaga ah to sayyidina Umar ba bid'a yayi anan ba kenan to a yin ta bayan limami shine bid'a sai kaga ah to ayi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara yin ta bayan limami shi ya fara jan limancin ta bayan sahabbansa suka bi shi har kwana uku ko sau ɗaya annabi ya abu ya zama sunna kai ko himma yayi zai yi ya kudura aniyar zai yi bai yi ba ya zama mai ya zama sunna kamar yadda yake cewa laqad amanta la in ishtu ila qabil la asumanna tasi azumin a tasu'a da ashura kaga bai taba azumta tasu'a din ba yace idan Allah ya kaini baɗi zan yi na tara ni tara da wato tara da goma sai Allah ya karɓi ransa kafin lokacin ya zama sunna ko bai zama ba ya zama sunna duk da cewa bai yi ba amma tunda ya himmatu zai yi Allah ne bai bashi ikon zartarwa ba annabi baya himmatuwa akan yayi barna to ballantana yayi sau daya yayi sau biyu yayi sau uku to sau nawa kake so yayi sannan ya zama sunna fi sabilillah sai yayi sau nawa sau dubu sau malala gashin tinkiya zaka yadda ya zama sunna to kaga in ka tsaya ka duba ta kowane nahiya ba wata bid'a a shar'anci to kaga dole ka zo ka nemar wa kalmar sayyidina Umar mahanga da ta dace ci to me yake nufi da bid'a kenan sai ka samu malamai suna cewa to ai kalmar bid'a tana nufin wani abin da ba wanda ya riga ka to bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kirawo sahabbai ya ce ku zo mu ci gaba da sallar nan sayyidina Umar ya riga kowa saboda haka kaga ta nan sunan abin a harshen larabci bid'a don abinda kai ba a riga ka ba sunan shi bid'a shi yasa Allah ce ma kuntu bid'an qul ma kuntu bid'an min ar-rusul ka ce ni ban zama farau ba a cikin manzanni ma'ana manzanci dan ba ni ne na fara shi ba an riga ni farawa kaga sai ake amfani da kalmar mai bid'a ma kuntu bid'an min ar-rusul kamar yadda ake kiran Allah da badi'us samawati wal ard kaga badi'u wanda ya kirkiri halitta sama da ƙasa ba tare da ya kwaikwaya a gurin wani ba ko wani ya riga shi kaga ashe kalmar bid'a din harshen larabci ga ma'anarta yadda take don haka sayyidina Umar anan yana nufin wannan abu da ya faro shi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne mai kyau kwarai da gaske to kaga anan kalmar bid'a ta zo da ma'anarta ta luga wannan shine abinda malamai suka faɗa kamar da zaka gani a cikin bayanin Ibn Rajab Al-Hanbali a cikin littafin sa Jami'ul Ulum wal Hikam ce duk abinda ka gani a cikin maganar magabata sun yi amfani da kalmar bid'a suka ce tana da kyau to kakka dauka suna nufin bid'a ta addini kiri a addini kirkiro wani abu sabo a addini ko a sa masa rigar addini ko a yi kokarin jingina shi da wani abu na addini ba wannan suke nufi ba a'a fa inna ma zalika fil bid'i lughawiyyati lashar'iyya suna nufin bid'a a harshen larabci ba suna nufin bid'a a shar'ance ba to shine sai kawo misali sai ya kawo misali da wannan qadiya ta Umar ibn al-Khattab a wata ruwayan ma Ubay ibn Ka'b yake cewa da shi inna hadha lam yakun fa qala Umar ma alim fa qala Umar qad alimtu walakinahu hasan wannan abin da kai bai kasance ba wato gabaninka Abubakar bai ba ko wani sahabi sai yace na sani amma abu ne mai kyau to shine Ibn Rajab yake cewa to wannan shine abin da yake nufi ai anna hadha al-fi'l lam yakun ala hadha al-wajh qabla hadha al-waqt kafin wannan lokaci abin ya ci gaba da mutane suna sallar su daidaitu kafin zuwan sayyidina Umar walakin lahu usulun min ash-shari'a yarji'u ilayha amma yana da asali a shari'a wanda za a zai ke komawa zuwa ga wannan asali wato wannan tushe to shine Ibn Rajab ya kawo abubuwan da suke nuna haka cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hadisan da Bukhari da Muslim suka ruwaito inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bar sallar tarawihi cikin jam'i don gudun kada a farlanta ma wannan al'umma bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama wahayi ya yanke saboda haka babu maganar a farlanta wani abu kuma Allah ya cika addini da saukar da fadarsa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina addini ya cika ya batse babu mutum a ƙara farlanta wani abu manzo Allah ya bar duniya in qata al-wahyu daga nan wahayi ya yanke haka babu sauraron wani abu na wahayi daga sama don haka in an zo an ci gaba babu tsoron a farlanta hakanan Ibn Rajab ya kawo misalin wato umarnin da wato daga cikin irin abin da suke yake tabbatar da cewa wannan abu da sayyidina Umar yayi ba za ka kirawo shi bid'a ta shari'a ba saboda an yi umarni da abi sunnonin khulafa'ir rashidi wanda wannan kuma ɗaya ne daga cikin khulafa'ur rashidin, sannan kuma sauran khalifofin suna nan da rai, wato Uthman yana da rai, Ali radiyallahu ta'ala anhu yana da rai, sannan kuma sauran manyan sahabbai, sauran al-asharatul mubashirin bil janna duk suna nan da rai, sannan duk sauran sahabbai da suke da rai sun gani, amma ba a taba jin wani yayi inkari ba, taba jin wani ya ce bai halatta ba abinda ake yi, kaga wannan sunan shi ijma'i, sahabbai gaba ɗaya sun yi ijma'i, babu abinda zai abinnan babu wani wanda ya taba inkarin sa, to kaga wannan bai halatta ka zo kana tusa shi cikin abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya hana ba. Sayyidina Uthman a zamanin sa, yayin da jama'a suka yawaita, garin Madina ya ƙara fadi saboda mutane da suka rika taiwo hijira, sannan na ciki din kuma suka ƙara hayayyafa, aka ƙara yawa, da aka garin ya ƙara fadada saboda yadda yake a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko Abubakar. To sai ya ga cewa kamar ranar Juma'a akwai buƙatar a ƙara kiran sallah, saboda buƙatar yadda mutane cewa lokacin Juma'a fa ya ƙarato ya matso su je su shirya, saboda haka sai ya ƙara wani kiran sallah da ake yi gabanin na farko, gabanin na shigar lokacin sallar Juma'a, wanda ake yin shi a bakin kofar gari, sai yadda za a yi kiran sallah waɗanda suke cikin kasuwanni suna hada-hada su ji cewa lokacin sallah ya matso, su je maza gida su yi wanka su sa kayayyakinsu na fita Juma'a su zo samu sallar Juma'a, don haka ya ƙara wannan kiran sallah wanda aka fi sani a cikin bayanin malamai da al'adhanul Uthmani. Wannan Sayyidina Uthman ya ƙara shi li hajatin nasi ilai, kuma ba shi ne kiran sallar da yake nuna shigar lokaci ba, saboda haka dan an yi shi ba a hana ciniki ko ba a hana saye da sayarwa, ba shi ne Ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa idza nudiya lissalati min yawmil juma'a fas'au ila zikrillahi wa zarul bay, ba shi ne wannan ba, shi wanda ake magana wanda ake yin sa bayan liman ya hau minbari, wato kiran sallar da aka fi sani da cewa shi ne na biyu, na biyun shi ne na shigar lokaci. To wannan kiran sallah kaga bayan abubuwa sun caccanza, an samu yawaitar masallatai, an samu ainihin isar da hanyar isar da kiran sallah zuwa ga al'umma, malamai sun zo sun ci gaba da tattaunawa akan wannan kiran sallah da ƙara na da Sayyidina Uthman ya zo da shi, shin za a ci gaba da shi ko ku a'a za a haƙura da shi. Za ka samu da yawa daga cikin malamai al-muhaqqiqun abinda suke cewa Sayyidina Uthman ya ƙara shi ne saboda wata buƙata, ba wai haka kawai don ya ƙara wani abu sabo a addini ba. Don haka idan aka samu wani lokaci da mutane ba za su buƙace shi ba, to kuma a nan babu wata hikimar da zai sa a ci gaba da shi, domin ci gaba da shi mayar da shi shari'a ne, kuma ya zama kamar kiran sallah na biyu ɗin wanda shi ne wanda ya zo a cikin nassin Alƙur'ani, kuma shi ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ya bari ana yi. To shi yasa sai suka ci, to kasancewar yanzu an samu hanyoyin da kiran sallar yake isa, za akwai abin nan bututu na kiran sallah wanda na speaker wanda zai kai sauti nesa fiye da ma ka sa wani a gefe ba bututun ya yi kiran sallah, ba wanda ma zai san yayi. Sannan abu na biyu, akwai agogo a hannun mutane wanda shi ma yana nuna musu lokacin da ya kamata su tafi masallaci, ko wani masallaci an san yaushe suke fara huduba, yaushe suke tayar da sallah. Saboda haka kaga buƙatar da ake da ita a wancan lokaci yanzu babu ita, don haka yana daga cikin kifewa a mutum ya dace akan cewa sai fa an yi na biyu ɗin nan na farkon nan, ko da kuwa babu buƙatarsa. Malamai da dama sun tafi akan cewa na cewa akan sa to zai shiga babin bid'a, domin a nan ka fitar da shi daga sahun buƙata, ka shigar da shi cikin sahu na ibada ko na shari'a. To lokacin da Sayyidina Uthman ya ƙara wannan saboda buƙatar mutane, Sayyidina Ali na nan da rai, aqarrahu alayhi, ya tabbatar da shi a kai, kaga ya zama sunnatul khulafa'ir rashidi, kaga ba za ka kira shi bid'a ba. Sannan aikin musulmi ya ci gaba a kansa har lokacin da aka samu wadatar abubuwan da za su wadatar da mutane gabarinsa. amma a daidai wannan lokacin zamu ga akwai ruwaya a cikin musannaf ibnu abi shayba inda sayyidina abdullahi dan umar ya kirawo wannan kiran sallar da suna bid'a to shine ibnu rajab yake cewa nan shi ma yayi amfani da irin harshen da baban sa ya amfani da shi wajen sallar tarawih wato kiran sa da yayi cewa bid'a ne yana nufin bid'a lugawiyya ba bid'a shar'iyya ba haka nan tattara mushaf a cikin littafi guda daya shi ma wannan da farko za ka ga Zaid ibn Thabit wanda aka kirawo shi yayi ya ga kamar ba zai yi ba har yake cewa sayyidina Abubakar da Umar yake cewa kaifa taf'alani ma lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya za ku yarda ku yi abin da manzo Allah bai yi ba sannan da suka fahimtar da shi sai ya gane maslaha da take cikin wannan sai yayi muwafaka akan tara shi wanda babu bambanci tsakanin rubuta shi da aka yi zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da rubuta shi da shi yayi dukkan sunan shi rubutu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an rubuta shi illa kasancewar sa kawai mufarraqan wato daban-daban a hannun mutane shi kuma zamanin sayyidina Abubakar aka tattaro abin da yake hannun mutane aka tara shi guri guda shine kawai amma babu bambanci sannan kuma shi da ma alqur'ani ubangiji ya riga ya nuna cewa zai kasance a cikin suhuf takaddu sannan kuma zai kasance a tattare guri daya kamar yadda Allah ke cewa fi suhufin mukarrama alqur'ani cikin suhuf kaga wannan alama ce da take nuna zai kasance a cikin suhuf lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana buga rubuta shi akan wato abinda akan kashi ko akan dutse ko akan tsingaro ko wani abu mai kama da haka daga baya aka zo aka tara shi har ya shiga cikin takarda sannan ubangiji yayi alkawari dama zai hada shi guri guda inna alaina jam'ahu wa qur'ana saboda haka wannan alkawari na ubangiji ne ya ainihin tabbata a zamanin sayyidina Abubakar haka nan sayyidina Uthman shi ma da yazo ya ga mutane sun fara sassabawa kowa yana da mushafinsa a cikin mushaf din nan wani lokaci wani sahabi zai kara wasu kalmomi domin fassara wata aya ko wani hadisi da ya ji daga manzo Allah na fassarar aya sai ya sa shi a gefe don yana karantawa kada ya manta ya rika halarto da fassarar yau da gobe waɗannan masayu da suka shiga hannun mutane sai waɗanda ba su gane ba sai su tsammaci cewa wannan kalmar tana daga cikin mushafin sai su rika karanta da ita sai aka samu tabayun sabani wajen karanta wasu harfa na alkur'ani wanda har ya jawo ma ana neman a ba wa hamata iska a wasu gurare ko a yi kashe-kashe wanda lokacin Huzaifa ya rugo ya gaya wa sayyidina Usman cewa to ka agaji mutane kafin su saba a cikin littafin shi ne yasa aka tattara masayu da ke hannun mutane duka ya ce a kona su an karɓo mushafin da yake wajen Hafsa da lokacin sayyidina Abubakar aka rubuta shi ya kara sanya kwamiti a ƙarƙashin jagorancin shi dai Zaid ibn Thabit kasancewarsa wanda yake ɗaya daga cikin kuttabul wahayi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya daga cikin mahaddata aka sake yin kwafi guda ɗaya wanda zai kunshi kira'o'i da ake da su sannan sayyidina Usman ya sa aka yi kwafi nashi da yawa aka raba shi manya-manyan ƙasashen musulmi ceto kowa zai karanta Qur'ani ya karanta akan wannan mushafin tun daga wannan lokaci ba a taɓa samun wani rigima dangane da mushafi ba al'umma duka ta yi ijma'i akan wannan tun daga zamanin sahabbai har zuwa yanzu in banda shi'a wanda suke da tawaye da tababa da ja akan cewa wannan mushafi su ba su yarda da shi ba duk da dai suna kokarin su ce su ba su faɗa ka ba amma abu ne wanda duniya ta sani ba tun yau ba kafin a yi ɗan shi'a baƙar fata an yi shi'a waɗanda sun yi akwai cikin larabawa akwai cikin farisawa sun yi manya-manyan littattafai wanda ya san rubuta littafi sama da 100 akan shi'a kaga ba za ka gaya masa shi'anci ba almajlisi za ka gaya almajlisi mai biharul anwar shi'anci to ya faɗi wannan to kai ka zo ame ka zo ka ce kai ba a faɗa ba sai dai in shi ma za ka bi shi da katafilar ka ruguza shi to kuma aka jawo kanka dan za a yi waje da kai daga shi'a ka taɓa almajlisi haka nan yaƙar mutanen da suka hana zakka shi ma kaga da farko sayyidina Umar ya danyi tababa haka ya danyi inda a yaƙe su bayan sun ce la ilaha illallah shi ma nan sayyidina Abubakar ya nuna masa hujja nan da nan ya gane cewa ai wannan daidai ne a shar'ance shi ma ya bi Ibn Rajab ya kawo irin wannan misalai da yawa. Sannan sai ya kawo wata ruwaya ta Imam Shafi'i, wanda ita ma ɗan bid'a suna makalkale mata sautari wajen su ce akwai bid'a hasana. Dan da man duk anan ne gizo ke saka. Akwai bid'a hasana ko babu? Magabata ba su san kashe-kashen bid'a zuwa hasana da wajiba da mustahabba da makaruha da waye ba, har wai bid'a wajiba. Bid'a ma ba wai in ka gada ba batilas ka yi ta. Kaga Al-Izz ibn Abdussalam shi ya fara wannan kashe-kashen, sannan da ya kashe-kashen ma kuma sai ya kawo misalan abin da malamai suka ci tawa da ba bid'a ba. Misalan abin da ka kawo ka sa su cikin sunan bid'a kake ganin hasana ce ko mujia ce wajiba, irin su rubuta ilimi, rubuta littafan hadisi, rubuta kaza, kaga irin su ya ka kawo, ba wai irin abin da yanzu muke rigima akan da wasu akan sa ba cewa shine bid'a hasana, shine ka irin wannan ba. Izzuddin ibn Abdussalam shine wanda ya yaki masu salatul raga'ib, salatu nisfi Sha'ban, cewa in Sha'ban ya raba rabi a tsaya ayi wata sallah, ayi hadu ayi wata sallah ko ita salatul raga'ib. Ibn Abdussalam yana cikin wanda suka yaki da wannan, yace bid'a ce, ah sallar ce bid'a? A ra'aita alladhi yanha 'abdan idza salla, sallah fa muka hadu, to waɗanda suka rika ja da shi a lokacin abin da suka rika gaya masa kenan, sallah ce fa? Sai kawai kace bid'a? Yace eh bid'a ce, annabi ya ce a ware wata rana a cikin Sha'ban a hadu ayi taro ayi sallah. Su kuma waɗanda suke ja da shi suka ce bid'a, sun yarda bid'a ce amma hasana, sai bai amince da su ba anan. Kaga ashe kenan abinda ya kira bid'a hasana shi a gurinsa su ne abinda malamai magabatansa suke ce musu masalihul mursala. Masalihul mursala kuma ba su shiga cikin bid'a, wanda wannan akwai bambanci tsakaninsu, kamar yadda babban limamin malikiya din nan Abu Ishaq Ash-Shatibi ya bayyana a cikin littafinsa Al-I'tisam. Don haka kaga ashe babu saɓani da waɗanda suke cewa babu bid'a hasana da shi da ya tabbatar ta wannan mafhumi, domin misalin da ya kawo misalai ne waɗanda ba za su shiga cikin bid'a da ake ji a kanta ba. Wannan ma ba bid'a ba ce, rubuta ilimi ba bid'a ba ne, tun zamanin manzo Allah aka rubuta ilimi, kamar yadda mun faɗi wannan a satin da ya gabata. Sauraka ba bid'a ba ne, makarantu ba bid'a ba ne, kamo misalin makarantu kaga su ma ba bid'a ba ne, da sauran misalan da ya ta kawo. To daga nan ne wasu sai suka bi shi, kuma kowa sai ya nakalto maganarsa, sai ya nakalto maganarsa ya ce an kasa bid'a gida biyar, an kasa bid'a, kuma tun magana ɗaya ce. Da Ibn Abdussalam ya rayu a ƙarni na shida ne, saboda haka bayan wajen wucewar shekara 600 da barin Annabi sallallahu alaihi wasallam duniya, sannan ya rayu shekara ta ƙarni na bakwai ya rayu. To kaga gabaninsa kenan babu wannan kashe-kashen, babu wannan kashe-kashen. To daga baya wasu malamai suka zo suke maimaita maganarsa, irin su Suyuti a cikin littafinsa na al'amru bittiba'i sunan wannahi anil bid'a huwa shinabil bid'a. To wannan batun rushe bid'a da cewa duk bid'a da take ta addini ce, balala ce, ba magana ce da mu sunna kawai muke faɗata ba, magana ce da akwai waɗanda ma ba sunna suke yi ba, ko mu ce alal aƙalla su suna ganin mu abokan husuma amma sun yarda da magana. Yanzu in ka duba littafin Sheikh Ibrahim Inyas, akwai wani littafin sunan shi Tafsirul Anam fi anna al-ilma huwa al-imam, wata irin risala ce kankanwa. A ƙarshen littafin ya tsaya kai da fata akan cewa duk bid'a bata ce, duk bid'a bata ce. Na rasa waye tirsasa shi irin wannan magana. Ya kawo magana Izzuddin Ibn Abdussalam, duk da ya yi kuskure wajen raba ta ga wanda ya faɗe ta, da akwai wasu kurakure da ya faɗa a ciki wajen ciro magana, ya ce wannan maganar ba hujja. Ya yi ƙoƙarin da abubuwan da aka na misali ya ce ba bid'a ba ne. Ƙarshe ma har ya riƙa ƙalubale da kakkausan murya na cewa in akwai wanda zai iya kawo masa wani hadisi guda ɗaya da ya ce akwai bid'a hasana a kawo masa, wato yana magana kamar wani kamar wato kace Ibn Taymiyyah ne yake magana ko wato da zaka cire bangon littafin ko ka zo kana karanta mutane kaji ba wahaban wannan magana ce din taba fada a wani jawabi da nayi akan maulidi inda nayi magana akan magana da cewa bid'a hasana ba ba wai magana ce ta mu kadai muke fada ba mu da ake cewa wahabiyawa har ba wanda ba wahabiyawa ba masu ma kiyayewa sun fada sai na ce yanzu ka duba abin da Sheikh Ibrahim Iyas ya fada a cikin tafsirul anam na cewa babu bid'a hasana duk bid'a bata ce na ce to kaga shi ma bai wahabe ne shine wannan magana ta rikita yan bid'a kuma aka rika tururuwa kasuwa nan da aka sai littafin yan kasuwa suka samu harka aka sake buga littafin yan rika yawo ashe Sheikh Usman ma ya ce bid'a duk bata ce Sheikh Iyas ce ya faɗa to amma su malaman ba su faɗa ba sai zo su ce ai wahabiya ne suka ce duk bid'a bata ce ce ai kuma kuna bid'a kamar za su karanta wa albansu wannan maganganu da ya yi maganganu ne masu yawa wajen shafi uku a ƙarshen littafi ka je ka duba za ka ga inda ya riƙa ƙalubale da challenging cewa a kawo masa wani nassi a aya ko hadisi da ta ce akwai bid'a hasana kuma ya san ba wanda zai kawo tun da ina za ka samu wani inda annabi ya ce bid'a hasana sai da ce maka man sanna fil islam sunnatan hasana to sunnatan hasana yawa ba ma burgewa akan sunnatan hasana a kan bid'a hasana muke magana amma sunna ai ba a rigima a kanta annabi ya ce a yi sadaka bid'a ce kuma shi ya ce a yi sahabin da ya je ya kawo sadaka sama yawa wanda ta sa mutane suka kwaikwayensa annabi ya tashi ya ce man sanna yana nufin wannan mutumin fil islam sunnatan hasana kaga abin da ya ce a yi annabi ne ma ya ce je ya yi to kuma ka ce masa bid'a sai sabilillahi banda da ya rufe ido wani lokaci mutum har kawai ya rufe idonsa yana je yana gani ya tafi adu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana gamammiya ka'ida ce kulliya kullu bid'atin kullu a ka'idar larabci tufidul umum bal hiya umul bab in ka je ka duba alfazul umum a cikin littafin usulul fiqh akwai kalmar da take ita ce ma uwar duk sauran kalmomi wanda suke nuna gamewa da hadewa suka ce kullu ita ce uwar in an ce kullu to an gama an haɗe komai da komai suna kiranta ita ce umul bab babul umum annabi ya amfani da ita kullu bid'atin kaga anan ka zo ka ce laysat kullu bid'atin dalala annabi ya ce duk bid'a bata ce ka ce ba duk bid'a bace bata anan me kai kare ta manzo Allah ne ya ce duk kai kuma ka salbin wannan umumin ka ce laysat kullu bid'atin dalala akwai wanda ya sai wannan a saurare shi to duk wanda zai zo ya ce ba kullu bid'atin dalala to wannan yana salbin maganar manzo Allah ne manzo Allah ya tabbatar shi kuma yana korewa annabi ya ce duk bid'a bata ce shi kuma yana ba duk bid'a bace bata kaga anan ba wanda zai saurare shi anan suna kawo shubuhohi ai Allah ya ce wa utitu min kulli shay an ba ku dukkan komai hakanan maganar abin nan wa utitu min kulli ma sa'altu wa ataakum min kulli ma sa'altum da maganar bilqisu wa utiyat min kulli shay Allah ya ce wa utiyat min kulli shay suka ce ai ba a bata mulki irin na annabi Sulaiman ba saboda haka kaga kullu anan ana nufin ba'd shay wani abun aka bata ba a bata daula da aljanu kamar yadda aka ba annabi Sulaiman ba sai ka ci kaga an kawo kullu to amma kuma ba duka ake nufi ba to waccan ma kullu ba duka ake nufi ba sannan ubangiji ya ce wa ataakum min kulli ma sa'altum ubangiji yana ba ku daga duk abin da kuka roke shi suka ce to kaga anan ma ai ba duk abin da ka roka ake baka ba wani abun a baka wani abun a hana ka kaga kullu anan ba duka ake nufi ba wani sashi na abin da aka roke ka sannan Allah ya ce tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha iskar da Allah ya aiko a adawa tudammiru kulla shay'in tana rusa komai bi amri rabbiha da umarnin ubangijin ta fa asbahu la yura illa masakinu suka waye gari ba abinda ake gani sai gidaddajin su suka ce to kaga anan kullu ita ma ba duka ake nufi ba tunda an ce fa asbahu la yura illa masakinuhum kaga ba ta rushe gidan dajin ba kenan ashe ka kullu anan ta nuna ana nufin sashi sannan Allah ce Allahu khaliqu kulli shay ai bai halicci zatin sa ba saboda an ce Allah ya halicci dukkan komai to ya halicci zatin sa ne to kaga kenan khaliqu ba'd ash-shay'i ne ba kulli shay'i ba suka ce to waɗannan duk suna nuna cewa kullu din da annabi shi ma ya amfani da ita ba kulliya bace ba kulli yake nufi ba ba'd yake nufi to kaga ga wanda yake da hankali kuma yake da nutsuwa in ya dubi dukkan waɗannan dalilai zai ga ba dalili a ce ko daya babu na kamawa wannan abu ne mutum ya shiga kamar yadda ake cewa mutumin da ya fada ruwa ko takobi ka bashi sai ya riki ko itan garwashi ka bashi sai ya riki abin da ya dame shi so yake a lokacin ya ga ya fito maganar cewa wa utiyat min kulli shay da wa ataakum min kulli ma sa'altumu anan ubangiji madaukakin sarki da ya tashi kawo kullu din sai da ya kawo min at-tab'idiyya bayan ta ko min a larabci tana zuwa littabi'id don ta nuna maka wani bangare sauraka ubangiji ba cewa yi wa utiyat kulla shay'in ba cewa wa utiyat min mai min wani bangare na haka nan wa ataakum min kulli ma sa'altumu kaga anan min anan tana nuna me tana nuna tab'id daga duk abinda kuke roƙonsa yana baku wani bangare daga duk abin da kuka roƙe shi yana baku wani bangare saboda haka kai zai baka kai kuma zai baka wannan ya bashi wannan wannan ya bashi wannan wannan ya bashi wannan wani ya roƙi gida da mota a bashi gida a hana shi mota wani ya roƙi gida da mota a bashi mota a hana shi gida wani ya roƙi gida da mota da aure a bashi biyu a bashi motar da auren a hana shi gidan wani a hada masa uku wani ya roƙi ƴaƴa a bashi wani kuma ya ta roƙo ya rasa wani ya roƙi kuɗi a bashi wani ya roƙi saboda kaga min kulli ma sa'altumu ubangiji ya baku sai dai ba kowane ɗaya za a tattara masa ba ba dukan ku za a taru kowa abin da ya yi ta roƙo duk a hada masa su duka ba na tabbata da haka ne da dukkan masallatan masu kuɗi ne alhazai ne masu alfanu to wani abin goma zai yiwu ba yanzu a ce kujerar shugaban ƙasa duk kowa ya roƙa kuma kowa a bashi kaga rigima za a yi kamar ainih ta ce kowa ya ci zaɓe ko nan katsina aka ce kujerar gwamna kowa ya ci kuna son sassan karatun da zai yi wallahi ba zai yi ba ai doke-doke da sare-sare sai inda ƙarfi ya ƙare kawai wanda ya fi ƙarfi shi zai hau saboda kowa an ce tashi ce saboda kaga ashe ba zai yi ba dama a ba ku duk sai dai a ba ku min a ba wasu a hana wasu a ba wasu wani bangare a ba wasu kuma wani bangaren daban shine ma'anar min kulli ma sa'altumu kaga min tayi amfani ko ba tayi ba amma annabi ya ce min kulli bid'atin akwai wani ruwaya da ta zabu min kulli bid'atin dalala babu wannan ruwayar kaga ka hada ta da waccan ya nuna baka jin larabci sannan inda Allah madaukakin sarki yake magarar yake cewa tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakin ubangiji ya ce tana rushe kowane abu da umarnin ubangiji me yake nufi da umarnin ubangijinta ma'ana duk wani abin da ubangiji ya bata umarni sai ta rushe fa asbahu la yura illa masakinuhum gidaddajin su ya nuna ba sa cikin abin da aka bata umarni ta rushe ko to ka gaya mun akwai wani abin da aka bata umarni ta rushe ba ta rushe ba saboda haka kullu abin da ubangiji ya sa bata umarni ta rushe mu mun yadda sai dai in kai baka yadda ba ko wanda zai kai bayani amma mu mun yadda duk abin da aka bata umarni ta rushe wanda kaga ba ta rushe ba to ba cikin abin da aka ce ta rushe sannan da ubangiji ya ce Allahu khaliqu kulli shay kalmar Allahu tana nufin wanda yake da tsayayyen zati da ba da bukatuwa zuwa ga komai ba saboda kaga kalmar Allahu tun a farin a siyakin ta fitar da halittar zatin sa don haka shi shine mai yin halittar ya kuma abin halitta za ta dawo kansa saboda kaga wannan ai shirme ne ka zo ka ce ai khaliqu kulli shay'in illa zatin ya za a yi babu shi kuma ya halitta zatin sa me ya shi to sai dai kana nufin zatin wani kujera ce ko wani abu ne daban shine zatin saboda haka akwai gwaranci tunda Allah ya ce Allahu, sifar Allahu ba za ta tabbata gare shi ba sai ya zama qayyum ne mai tsayawa da kansa ne, sai ya zama baya da farko. To tun daga farko an fidda zatin nasa, saboda kaga kullu shay'in da tazo ba ta shafi zatin sa ba, tunda ya siffantu da sifa ta uluhiyya, ya siffantu da sifa ta cewa shi Allahu ne tun farko ma ya fidda kansa. To kuma ka zo ka ce kai ka fidda shi da wata kullu juz'iyyaka, ba kai ka fidda shi ba, shi ya fidda kansa. Saboda ka duk abinda za su kawo hujja da shi za ka samu cewa ba hujja ba ce, kuma maganganu ne ake abin nan. Sannan idan ka zo ka ce akwai bid'a hasana, waye zai tantance wannan bid'ar? Ni dai na san yawancin bid'o'i da za a ce hasana akwai rigima, wasu malaman kuma sun ja daga sun ce ba hasana ba, ko da ko sun yadda akwai rabe-raben, wani ya ce hasana, wani kuma zai ce shi bai yadda ba hasana ce, shi wannan bid'a ce bata. To wani hankalin ne zai tantance mana cewa wannan hasana ce wannan ba hasana ba, a gaya mana? Ko kuma rudani kawai za a shiga addinance, kawai in ka ga dama ka bushi iska, kawai ka shaƙi iska ka ce kai bid'a kaza taka hasana ce, wani ma in ya ga dama ya ce to ni ma gatawa hasana ce, in ka yi rigima ka ce ban yadda ba ce to kai ina hujjar ka ta cewa taka ce hasana ba tawa ba, shikenan kowa sai addinin yadda ya ga dama. In na ga dama gobe sai in zo muku da wata sabuwar bid'a fil, in ce ga bid'a ta hasana. Da haka in kowa je gida ya rika yi, in limamin liman ya tashi ya ce zai rigima da ni, shi ma ya ba da tashi hasana, ni ma zai yi rigima da shi, haka ga addini ya zama wasa. Don haka ba ka da kuma wani hankali da zai tantance hasana ɗin, tunda mun samu malamai a karan kansu suna rigima akan bid'o'in sun yadda da kashe-kashen, amma suna rigima akan abin da ake ce hasana ɗin. Ashe kaga babu mizani face littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya bar sahabbai akan sa. Idan ka kawo abu ya zama babu shi a littafin Allah, babu shi a sunna, babu shi a cikin ayyukan sahabbai, shikenan mun samu abin da zamu iya faɗa mu ce wannan abin bid'a ce, dalala ce. Ka kira mutane zuwa kan wani abu na addini, babu shi kuma a cikin waɗannan tsotsuwar guda uku, don haka ka je ka riƙe kayanka bid'a ce. Kaga an samu mizani, shi yasa maganar ka kiyasta abin da abin nan ka ce kaza akwai hasana, to wajen wane ne za a bashi wannan hurumin ne ya tantance wa mutane wannan hasana ce ya aje ta gefe a yi aiki da ita, wannan ba hasana ba ce a jefar da ita? Waye zai ma mutane wannan aiki? In kai da'awar kai ne, wani zai zo ja da kai. Kaga addini ya zama ruɗu. Da haka dole in ana so a samu nutsuwa addini, a samu haɗin kai addini, dole a haɗu akan mizani guda ɗaya wanda shi ne وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. To banda wannan akwai maganar Imam Shafi'i wanda ita ma Ibn Rajab ya kawo ta cikin misalin amfani da kalmar bid'a amma ta fuskar harshe ba ta fuskar shari'a ba, inda Imam Shafi'i yake cewa al-bid'atu bid'atani, bid'atun mahmuda wa bid'atun mazmuma. Bid'a iri biyu ce, akwai bid'a da aka yadda da ita, akwai wacce ba a yadda da ita ba. Sai ce fa ma wafaqa sunnata fa huwa mahmud, duk abin da ya dace da sunna to wannan an yadda da shi, abin da ya dace da sunna ma'ana akwai shi a sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kwadaitarwa akan sa ko umarni da shi ko aiwata shi da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi, yace wannan yana da kyau. Wa ma khalafa sunna, abin da duk ya saba wa sunna fa huwa mazmum, wannan ba shi da kyau. Bid'a ta saba sunna ko ba ta saba sunna ba, ta ci karo da sunna, da annabi ya ce kullu bid'atin dalala, duk abin da zaka zo da shi ya dace da sunna to wannan abin yana da kyau. Ko da kuwa kai ka fara yin sa a garinku ko a gidanku, wannan abin kyakkyawa ne don ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Za a ce akwai wata sunna da muka jahilce ta ba mu san da ita ba, sai wani a masallacin da ya zo ya faɗakarwa ko muka ga yana yi, muka tambaye shi sai ya gaya mana hadisai sahihai tabbatattu, shikenan sai kowa ya ɗauka ya kama yi. Kaga ni'matul bid'atu hadhi, shi a gurinmu ya zo mana da wani sabon abu amma mai asali a sunna. Saboda haka mu a gurinmu shi ya riga, tunda babu wanda ya riga shi cikinmu, don haka mu a gurinmu shi wannan abin a lugance za mu iya ce masa bid'a. To wannan shine abinda Imam Shafi'i yake faɗa. yanda ibn rajab yake cewa ya'ni ma kana lahu aslun min as-sunnati yarju ilayhi wa inma hiya bid'atun lughatan la shar'an. Imam Shafi yana nufin bid'a lugha la shar'an, ba yana nufin akwai bid'a hasana ba. Wasu suna daukan wannan magana tashi sai su gwama ta da magana cewa akwai bid'a hasana. Shi Shafi ma yace akwai bid'a mahmuda, ita ce muke cewa hasana mu kuma. Tare da cewa Imam Shafi'i akwai abinda malaman usul suke kira al-istihsan. Al-istihsan shine kaga wani abu kai amfani da hankalinka kaga cewa wanda ya dace yana da kyau, ana iya yin shi. Ababin mu'amala, ababin mu'amala kuruba, babin mu'amala daban, babin ibada daban. Ibada tsantsa wacce bata kunshi mu'amala ba, babu kiyasi a cikin ta. Kaga ibada da aka yi mata kiyasi to akwai wani bangare na mu'amala cikin ta kamar zakka. Amma in ibada ce tsantsa kamar sallah to ba a kiyasi. Kuma ana ka kiyasta abu da tsagwaran hankalinka. Kace kaza ina ganin a hankalinka ya kamata a rika yin kuma kaza. A ibada tsantsa ba a yin wannan. To al-istihsan da malamai suka faɗa wanda aka samu sabani da Imam Shafi'i a kansa a babin mu'amala ne. Amma duk da haka Imam Shafi'i yake cewa man istahsana faqad shara, wanda duk zai kawo wani abu da kwanyarsa ya ce yana da kyau to ya zo da shari'a sabuwa. Allah ko yana cewa amlahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. A cikin risala yayi wani babi sunan shi babu ibtal al-istihsan, babin da yake magana akan rushe istihsani. To idan Shafi'i wannan shine ra'ayinsa dangane da abin da zaka zo ka ce mai kyau ne alhalin babu shi a cikin shari'a. To idan kuma zaka ce Shafi'i din nan kuma shine zai kawo wani abu ya ce ga ta bid'a ce hasana, kaga kamar kana cewa Shafi'i yayi tufka da walwala. To kaga wannan tufka da walwala sai dai a kwalwarka kawai, amma ba a cikin maganganun Shafi'i ba. Maganganun Shafi'i waccan magana da yana magana bid'a lugawiyya irin wacce sayyidina Umar ya magana, irin wacce ɗansa Abdullahi dan Umar ya magana. Sannan magana istihsani kuma wannan bai goyi baya ba, ko da ko a cikin mu'amala ne yayi tirjiya ballantana kuma a cikin ibada. Don haka a cikin wata riwaya tashi wadda tana cikin littafin Manaqib Ash-Shafi'i na Baihaqi yake cewa wal muhdathati darbani, sababbin abubuwa iri biyu ne. Ma uhditha mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan, abinda aka zo da shi sabo ya saba wa littafin Allah da sunnar annabi ko aikin sahabbai. Aw ijma'an, ko ya saba wa ijma'i, yace fa huwa albid'atu dhalal, wannan bid'a ce bata. Ce wa ma uhditha min alkhairi la khilafa fihi li wahidin min hadha min hadhihi, abinda kuma aka zo da shi sabo na alkhairi wanda bai saba wa ɗaya daga cikin waɗannan ba, yace wa hadhihi bid'atun ghayru muhdathatun ghayru mazmuma, yace to wannan sabon abu ne wanda bai zama zargi ba. Don haka duk abin da za ka zo da shi a same shi a littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko aikin sahabbai ko ijma'i, to wannan ko da mutane za su gan shi sabo, to wannan sabuntar ba za ta sa a ƙi shi ba, sabuntarsa ba ta cutar da shi ba. Amma duk abin da za ka zo da shi sabo ya zama na ya saba a littafin Allah da sunnar annabi, to wannan abin jefarwa ne, bid'a ce bata ce. Kaga dukkan wata bid'a a addinance tana cin karo da abin da Alkur'ani ya zo da shi na cewa an cika addini, domin a nan ƙari ne a cikin addini. Tana cin karo da abin da hadisai suka zo na sukar bid'a da kira a ƙaurace bid'a. Wannan bid'a taka ta ci karo da wannan, don kai ba kai ƙaurace bid'a ba. Don haka duk abin ta bid'a ta addini ta shiga ƙarƙashin kullu bid'atin dalala. Insha Allah sati na gaba za mu ɗora akan inda muka tsaya. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai wata tambaya da aka yi mun darussa biyu ko uku da suka wuce, na ba da ansa akan ta. Nake so in istidraki yanzu. Akwai wanda ya tambaya game da auren Khadija. Wasu sun ce an auri Khadija tana budurwa, wanda a lokacin na yi magana a kan maganar Shi'a da suke cewa ‘ya’yan da suke nata ba ‘ya’yanta ba ne, ba don komai sai don su kore wa sayyidina Usman falalar da ya samu ta auren ‘ya’yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu. Wannan babu shakka haka yake. sai dai abinda ban kula da shi ba lokacin da nake ansa tambayar shi yana magana ne akan an aure ta tana budurwa to wannan magana ni ban san waye taba fadar ta ba ma cewa an aure ta tana budurwa abinda na sani wajen batun shekarunta lokacin da aka aure ta nawa ne shekarunta mafi abinda yafi shahara a gurin mutane shine annabi ya aure ta tana da shekara 40 shi kuma yana da shekara 25 wannan shine abinda yafi shahara a bakin mutane da kuma ma malamai masu karantarwa wannan riwaya ce ta Muhammad ibn Umar al-Waqidi riwayar cewa shekarunta 40 riwaya ce ta wani malamin sira da ake kiran shi Muhammad ibn Umar al-Waqidi Muhammad ibn Umar al-Waqidi akwai maganganu masu zafi kwarai a kansa ta fuskar adalarsa wato ta fuskar adalcinsa da yawa ana tuhuma sa da ƙarya cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da cewa babban malami ne a harkar magazi yaƙe-yaƙen manzon Allah dan ya rika bin ƴaƴan sahabbai da jikokinsu suna nuna masa guraren da aka yi yaƙe-yaƙe dan ya je ya ga ina musulmi suka tsaya ina kafirai suka tsaya ina aka yi jadaga ina aka yi artabu duk yana wannan shi yasa yakan sifanta guraren da gurin da yaƙi ya wakana sama da waninsa to amma duk da haka ta fuskar riwayar wani abu da jingina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata magana ko wani aiki malaman hadisi sun mata karantsi saboda haka ba amintacce bane ba karbabbe bane anan musamman ma kuma idan riwayar ta sha bamban da wani amintaccen malami a fagensa domin Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Muttalibi ɗaya ne daga cikin malaman sira wanda suka san sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hatta Imam Az-Zuhri yana jinjina masa duk da cewa a zamanin Imam Az-Zuhri Ibn Ishaq matashi ne amma Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri yake cewa duk wanda yake son ya san sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya bi wancan matashin saboda ya san ta don haka shi a harkar sira hujja ne Muhammad ibn Ishaq a harkar sira hujja ne sa'an Malik ibn Anas ne imamu darin hijira limamin mazhabar malikiya sa'an sa ne ya ma riga Malik mutuwa don shi ya rasu shekarar hijira ta 150 wanda Malik kuma ya rasu 179 don haka shi Muhammad ibn Ishaq a batun sira hujja ne wannan ba a shakka babu wanda ya ja akan wannan an sallama masa to shi abinda ya ruwaito kamar yadda yake cikin mustadrak na hakim abinda ya ruwaito dangane da shekarun Khadija lokacin da annabi ya aure ta shekara 27 shekara 27 kaga an kare shekara 13 akan ruwa an kai ta 40 an aje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 25 wanda wannan ta sa dattawan zawara sai su nace wani yaro suke sai ya aure su saboda sunna ce zaga wanda babu adalci a ciki lokacin da annabi ya aure ta da shekara 2 ta girme shi wannan ruwaya ce sahihiya kuma ruwaya ce daga imam wanda a shekaru ya girme Muhammad ibn Umar al-Waqidi wanda ya ruwaito dan Muhammad ibn Umar al-Waqidi a baya-baya yake wancan kuma babba ne ajinsu ɗaya da Imam Malik saboda haka kaga Muhammad ibn Umar al-Waqidi ya rasu hijira tana wajen 204 wajen 200 da wani abu sa'an su Imam Shafi'i ne amma wancan sa'an su Imam Malik ne Imam Malik kamar ɗabakar malaman Imam Shafi'i yake saboda haka wannan ruwaya kuma tana nan a cikin Mustadrak na Hakim littafi ne mashhuri sai dai kuma ba ita ta yadu ba abinda ya yadu shine ruwayar Waqidi to kaga anan ba za a ce kowace ka dauka ɗaya bane ya za a ga ruwayar imam wanda ba a taba sukar ta fuskar sira ba ga wannan an soke shi sannan wancan shine babba wannan shine karami kuma ka yadda ruwayar imam hujja ka dau ruwayar wanda ake tantama akan adalarsa kuma wanda ya zo daga baya kaga anan ba ka yi abinda yake na ilimi ba to wannan shine abinda aka sani abinda ni na sani an yi sabani a kansa dangane da shekarunta amma ba magana cewa ta taba aure ko ba taba aure ba, wannan duk littafin sirra sun yi ijma'i akan cewa ta taba aure kafin ta aure manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ƴaƴanta kuma duk ƴaƴa ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda wannan zai dace, zai fi dacewa ma da shekarunta da aka aure ta. Sabanin a ce aka aure ta da shekara 40, sannan kuma ta haifi waɗannan ƴaƴan gaba daya. To wannan shine istidrakin da nake daman nake so in yi. Sai wannan da yake cewa mala an yi isra'i da mi'raji kafin hijira, kuma an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salloli guda biyar a wannan lokaci. Sai kuma gashi a cikin littafin sirra ana rubuta an farlanta sallah bayan hijira shekara ta biyu. To malaya abin yake, abinda aka sani na farlanta sallah shine an farlanta sallah kafin hijira ba bayan hijira ba, tunda annabi sallallahu alaihi wa sallama an farlanta masa sallah ne a mi'raji. Mi'raji kuma ya kasance kafin hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama. Ta yi wasu tafasir, wasu bayanai na yadda za a gudanar da sallar su wakana a Madina. Wannan babu laifi haka ta faru, a ci gaba da bayanin yadda lokutan sallah suke, misali da kuma yadda za a yi sallah din, annabi ya rika nuna wa sahabbai da za su yi sallah. Amma farlanta ta cewa a rika yin sallah ta zama wajibi, wannan tun a mi'raji aka yi, kamar yadda ka faɗa. Mi'raji kuma ba a Madina aka yi shi ba, a Makka aka yi shi. Haka wannan shi ita ce magana. Ni ne na yi ma wani nasiha da wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga makocin masallaci, saboda ganin baya halarta masallaci sai musalla. Sai ya ce wannan hadisi bai inganta ba. To ya ingancin wannan hadisi yake? To kaga kamata yi, tunda kai ma baka san ingancinsa ba, a farko kakka ce wanda manzon Allah ya ce, kai ka tabbatar da cewa manzon Allah ya ce, kuma ka ce ya ingancinsa. Sai ka ce wani hadisi da aka ruwaito ya ce, in ya inganta shikenan, in bai inganta ba shikenan, kai ma sai ka ja birki. Hadisin bai inganta ba, kamar yadda ya gaya maka, hadisin bai inganta ba. La salata li jaril masjid illa fil masjid, bai inganta ba. Inda ka inganta wannan hadisin, to duk wanda bai zo masallaci bai sallah gida ba sai ba, wanda kuma ba wanda ya taba fadar haka. Abinda ya inganta, la salata li munfaridin khalfa as-saff illa fi as-saff, wannan shine sahihi, yana cikin sahih Ibn Hibban. Babu sallah ga wanda ya fita daga sahu, ya ware shi kadai sai dai a cikin sahu. Kaga wannan yana tabbaka ne ga wanda yake bin wani masallaci amma ya ki zuwa ya shiga cikin sahu. Duk mutumin da zai zo masallaci amma ya ki karasowa sahu, ya kema can gefe cikin wata inuwa, ya shimfiɗa da dubarsa, ko dan shi wai ba zai shigo rana ba, ko ku a'a ba zai zo a yi turereniya da shi ba a cikin sahu, shi ya fi ƙarfin haka, kada wani talaka da bai kai shi ba ya tsaya kusa da shi ya rena shi, sauraka ba zai shigo cikin sahu ba don girman kai, to wannan ba shi da sallah. Wannan shine abin da ya tabbata. Amma ba ga makoci, in ka ce ga makocin masallaci kenan, in bai zo masallaci bai sallah a gida ba ta yi ba, wanda kuma wannan ba gaskiya bane, ba daidai bane. Na'am, wajibi ne in yana kusa da masallaci, babu kuma wani uzuri in ya ji kiran sallah ya zo masallaci. Wannan zaka gaya masa, kuma gaya masa falalar sallar jami'i, ka nuna masa kuma hadarin mutum ya rika sallah shi kadai, tare da cewa yana iya zuwa ayi sallah da shi a masallaci, baya da larurar da za ta hana shi fitowa, wannan yana da hadari. Amma ba ka ce da shi bai da sallah ba, wannan babu wani nassi sahihi da ya tabbatar da haka. Don haka kalmar da ya gaya maka ita cewa bai inganta ba, haka ne. Amma kuma wannan bai hana ka ci gaba da yi masa nasiha ba, in har ka tabbatar da cewa ba shi da uzurin da yake hana shi zuwa sallah a masallaci, yana yin sallar sa ne a gida. Idan mutum ya buɗe wa ƴaƴansa account a banki, yana ajiye musu kuɗi, kuma ya sanya musu, ya saya musu filaye da gidaje kowannensu, wato ya ba kowannensu, to sai ɗaya daga cikinsu ya rasu, to sai an raba gado kamar yadda ake raba na baligi. Na'am, dole an raba gadon samana, matuƙar dai ya mallaki wannan abubuwa, ka mallaka musu. In ka saya ne da niyyar za ka mallaka musu daban, da kuma ka saya ne ka mallaka musu, wataƙila da aka je sayan ma ka ce na wane da wane ne, kowa a rubuta sunan shi akan takarda, kaga anan ka mallaka musu. Don haka in ya rasu sai a ci gadansu, kuma daidai ai ku ne masu cinyewar, ba wasu bane da za su rabu, sai ka ci gefe kuma rabawa. Shi gado ba maganar wanda baligi ne ko ba baligi ba. Ina neman ƙarin bayani dangane da shan fitsarin raƙumi da nonon shi, idan wani ciwo ya damu mutum a musulunci. Wannan ya tabbata a hadisin Anas wanda yana cikin sahihaini, hadisin da yafi shahara da hadithul uraniyin. Wasu mutane da kabilar Uraina sun zo suka zauna gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama, fajtawul Madina, yanayin Madina sai bai karbe su ba, cikin su ya rika kumbura. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada su da wani makiyayin raquman zakka, cewa su rika fita, su fita tare da shi, su ya rika tsananin nuna yana ba su, suna sha har su warke. To da suka sha nono ba kunna afwa bawali, bawalin abin da nonon rukat arka ta tsan musu suna sha ana kun kuma sun yi fitsari su sha fitsarin raquman. Da suka yi haka har suka warke sai suka kashe makiyayin, ko makiyayin sai suka kwashe raquman suka gudu, kaga sun zama yan fashi. To shi da Annabi ya sa aka bi su aka kamo su aka zo su ma aka tsire su. Haka wannan ya nuna kenan ana tadawi da fitsarin raqumi. Fitsarin raƙumi kuma ba najasa ba ne, da inda najasa ne Annabi zai ce su sha ba, tunda najasa haramun ce. Annabi kuma yana cewa Allah bai sanya maganin wata cuta al'umma ta cikin abin da aka haramta musu ba. Don haka fitsarin mayu ukalu lahmu, duk abin da ake cin namansa to fitsarinsa ba najasa ba ne. Duk abin da za a ci namansa fitsarinsa ba najasa ba ne. Don haka aka yadda ka yi sallah ma a gurin da ake ɗaure ƙananan dabbobi. An hana yin sallah a gurin da ake ɗaure raƙuma ba don fitsarinsu ba, sai dan kasancewar guraren su gurare ne da aljanu sukan yawan wato harkokin su a gurin, shi yasa ma'atin al-ibil. Amma an yadda cewa a yi a gurin ƙananan dabbobi, saboda nan babu maganar iskokai. Don haka wannan ana amfani da shi a matsayin magani. Akwai cikin sharhin tajridus sarih da muka zo kan hadisin, mun faɗaɗa magana mai tsawo akan hadisin da abin da ya kunsa na fiqhu da ma hikimar da ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su bi shi, bai ce ku zauna a Madina a rika kawo muku ba. Saboda malaman sanin magunguna suna cewa lokacin da suka yi shi da zafin sa ya fi tasiri sama da in ya huce. Shi yasa aka ce su kasance tare da makiyayin lokacin da za a tatso su nan take su sha, ko lokacin da za a tari bawulin nan take su sha. Saɓanin inda a gida ne za a rika aikawa a kawo musu kafin a zo ya huce. To da dai maganganu da suke kama da haka a cikin wannan darasi. To wannan shi roƙon addu'a yake yi daga ƴan uwa musulmi, yake cewa ina roƙon malam a taya ni da addu'a, da ma sauran musulmi duka taya ka da addu'a. Yace domin kuwa na dawo sunna saboda barnar da na tafka a baya. Allah ya gafarta mu, Allah ya gafarta maka. Duk wanda ya tuba ya dawo kan hanya, Allah yana gafarta masa. Qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta maka, ya gafarta wa dukkan wani musulmi wanda yayi sakaci, ko yayi saƙo, ko yayi laifi, ko yayi zalun wani. Allah madaukakin sarki ya masa afwa, ya fi masa, ya dauke masa, kuma ya tabbatar da digadigan mu gaba ɗaya akan wannan sunna, ya raya mu akan ta, ya karɓi rayukanmu akan ta. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.